Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 21 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
A yau Asabar wakilan Amurka da na wasu kasashe da yawa suka fice daga wani taron ministocin harkokin cinikayyar yankin Asia da Pacific da aka fara a birnin Bangkok. Dan nuna adawarsu da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden na birnin Seoul na Korea ta Kudu, wuri na farko da ya yada zango a ziyararsa ta kwanaki shida a Korea ta Kudu da Japan. Wasu mahara dauke da makamai sun sace wani mutum dan kasar Italiya da matarsa da ɗansu da kuma wani dan kasar Togo a kudu maso gabashin Mali.
Kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa an yi wani babban taro a Abuja Najeriya kan tsaro a yankin ruwan Gini.
Wannan ruwa da ake cewa Gulf of Guinea ruwa ne wanda ya hada kasashe guda tara. A baya-bayan nan dai babu ruwa wanda ke da matsalar tsaro kamar shi.
Za kuma aji cewa wannan shekarar zuwa yanzu yan gudun hijira wajen 700,000 ne suka shiga jamhuriyar Niger, inda hukumomi ke cewa
suma su yi ladabi da biyayya da dokokin kasar Niger, su yi ladabi da biyayya ga al'adunmu.
Idan mun kada kasar kamar kuma za a ji cewa ana kan wani gagarumin yaki da zazzabin cizon sauro a kasar, wadda ita ce ta uku a jerin kasashen Afirka masu fama da cutar. Kamar kowane yammacin ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin adawa lafiya da Babu Yakubu Makeri kan gabatar. Za kuma aji kadan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma yanzu a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Asabar wakilan Amurka da na wasu kasashe da yawa suka fice daga wani taron ministocin harkokin cinikayyar yankin Asia da Pacific da aka fara a birnin Bangkok don nuna adawarsu da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Wakilai daga Canada, New Zealand, Japan da Australia sun bi sahun Amurka wajen ficewa daga taron haɗin gwiwar tattalin arzikin na yankin Asia da Pacific da ake kira APEC a takaice, abinda wasu jami'an Thailand biyu da jami'an diplomasiyyar ƙasa da ƙasa su biyu suka faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters kenan. Jami'an sun fice daga taron ne a daidai lokacin da wakilin Rasha ke gabatar da jawabi a wajen buɗe taron na ƙungiyar ƙasashe 21 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya na kwanaki biyu da aka fara. Shugaban Amurka Joe Biden na birnin Seoul na Korea ta Kudu, wuri na farko da ya yada zango a ziyararsa ta kwanaki shida a Korea ta Kudu da Japan, inda ya haɗu da sabon shugaban Korea Yoon Suk-yeol da aka rantsar kwanan nan don bayyana mahimmancin ƙawancen Amurka da Korea ta Kudu da ƙoƙarin ƙulla dangantakar tattalin arziki da yankin. Da ya sauka a filin jiragen saman sojan Amurka na Osan da ke Pyeongtaek, mai tazara kilomita 55 kudu da birnin Seoul a jiya Juma'a, ba tare da bata lokaci ba, Biden ya kai ziyara kamfanin Samsung da ke kusa, wanda shine kamfanin sarrafa na'urorin kayayyakin lantarki mafi girma a duniya. Masana'antar kwatankwacin kamfanin Samsung na dala biliyan 17 da za a gina ne a wajen birnin Austin da ke jihar Texas a nan Amurka. A jawabin da ya yi biyo bayan kai ziyara masana'antar lantarkin, wadda ta baje kolin sabbin na'urorin fasahar 3nm da ta kera, Biden ya kira ƙawancen Amurka da Koriya ta Kudu wani ginshikin zaman lafiya, kwanciyar hankali da wadata. Shi da Yoon sun yi alƙawarin yin aiki tare don ƙarfafa hanyoyin samar da na'urorin fasahar computer chip da wasu muhimman kayayyaki. A halin yanzu akwai ƙarancin na'urar a duniya wadda ake amfani da ita wajen sarrafa kayan lantarki daban-daban da ababen hawa, lamarin da annobar COVID-19 ta ƙara tsanantawa. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda aka yi wani babban taro a Abuja game da tsaro a yankin ruwan Gini. Hassan Mai na kaina gare ka.
An dai gudanar da wannan taro ne domin karfafa sha'anin tsaro a cikin ruwa. Babban Hafsa mai kula da manufofi da tsare-tsare a hedikwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya, Rear Admiral Sa'idu Suleiman Garba, ya yi ƙarin bayani dangane da makasudin wannan taro.
Na farko dai an dan jima yanzu muna samun matsalan masu fashin ruwa wato sea pirates kenan yau wajen shekara aro-aro at least wajen shekara 20 da wani abu kenan ana wannan abun. Nigerian Navy aka ga ya kamata a tsaida wannan abun. Kaga kuma ba abu ne da zamu iya yi ba mu kadai. Saboda haka sai aka hada gwiwa da mu da sauran kasashen da ke bakin ruwa waɗanda ke Gulf of Guinea. Muka hada kai muka fito da abin da ake kira Yaounde architecture. Wato wannan Yaounde architecture din ya ba mu dama gun da zamu iya zama gaba ɗaya mu zauna mu tattauna yadda za a yi sharing information waru kan abin da ke faruwa a teku da kuma yadda zamu sa hannu da kafa tare mu san yadda zamu yi maganin wannan abu.
Ko wanne kalubale rundunar sojin ruwan Najeriya ke fuskanta?
Dama kalubalen muke zama mu tattauna yanzu shine yadda zamu yi sharing information. Wani lokaci za a ga wani zai taso daga wani kasa ya shigo kasan mu ba tare da mun sani ba. Su shigo su ajiye bindigoji su yi sata su yi mai su tafi ko kuma wani abu na iya faruwa a teku ba mu da labarin mai ke faruwa. Dama farko mu magani shine a san mai ke faruwa. So muka samu wannan labarin za a iya zuwa duk gunda abin da ke faruwa. Ana so ma jiragen ruwa da suke bin ta hanyoyin ruwa su samu platform da su ma za su iya kuro information su ce gafa wani abu na faruwa don mu samu mutura sojojin. Saboda haka number one problem din shine information sharing yadda za a raba wannan information din. Allah ya muna gina yadda za a iya sarrafa wannan labarin mai ke faruwa da kuma yadda za a tuttura zuwa kasashe.
Babban Hafsa mai kula da manufofi da tsare-tsare a hedikwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya, Rear Admiral Sa'idu Suleiman Garba. Masana tsaro irin su Dr. Kabir Adamu da ke nazartar wannan taro sun yi tsokaci.
Wannan ruwa da ake cewa Gulf of Guinea ruwa ne wanda ya hada kasashe guda tara. A baya-bayan nan dai babu ruwa wanda ke da matsalar tsaro kamar shi wannan ruwa na Gulf of Guinea. An samu barayi na ruwa wanda ke sace jirage suke sace kuma wanda ke cikin jiragen. Irin wannan tarurruka na samun haɗin kai tsakanin kasashe yana da amfani. Kaga rundunar sojin na ruwa na kasashen za su tattauna yadda matsalar suke da waɗanda ke shafan yadda suke gudanar da ayyukansu. To a ƙarƙashin wannan ana sa ran ana fatar dukkan gudunmuwar da suka gabatar za a samu haɗin kai na wurin kaddamar da shi. Matsala ce wadda ta fi ƙarfi ƙasa guda. Waɗannan barayi na ruwa yawanci za ka ga kasashen waje suke fitowa kuma suna da dama na shiga kasashe fiye da guda.
Ko a baya dai manyan kasashen duniya irin su Amurka, Faransa da Burtaniya sun sha gudanar da atisaye tare da sojojin Afrika a gabar tekun Guinea. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga muryar da cigaban labaran duniya.
Wasu mahara dauke da makamai sun sace wani mutum dan kasar Italiya da matarsa da ɗansu da kuma wani dan kasar Togo a kudu maso gabashin Mali, abinda wani jami'in yankin da wata majiyar jami'an tsaron Mali ta fadawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan a jiya Juma'a. Sun ce lamarin ya faru ne da yammacin ranar Alhamis a wani wuri mai tazarar kilomita 100 daga kan iyakar kasar da Burkina Faso, wani yanki na yammacin Afirka da ke fama da tashin hankali, satar mutane don neman kudin fansa da kuma rikici da ake dora alhakin akan yan ta'adda. Wani jami'in yankin Kuciyala da ya nemi a saka sunansa ya ce wasu mutane dauke da makamai a cikin mota ne suka sace yan kasar ta Italiya su uku da wani dan kasar Togo kimanin tazarar kilomita 10 daga Kuciyala. Haka zalika wani jami'in soja da ba a bayyana sunansa ba ya tabbatar da sace mutanen ya kuma bayyana maharan a matsayin masu zafin kishin addini. Daga baya ma'aikatar harkokin wajen Italiya ta tabbatar da sace yan kasar ta su uku a wata sanarwa da ta fadda. Wata babbar kotun jihar Lagos a Najeriya ta yanke hukuncin kisa ta hanyar rataya akan wani dan asalin kasar Denmark da aka samu da laifin kashe matarsa mai suna Zainab da diyarsu yar shekara 3.5 mai suna Petra. Shekaru 4 da suka gabata ne dai yan sanda suka kama Peter Nielsen dan shekara 54 a duniya bisa laifin kisan iyalinsa a gidansa da ke Lagos. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Babangida Jibril.
A wannan shari'a da aka shafe shekaru hudu ana gudanar da shi, alkalin wannan kotu Bolanle Okeolu Egele na cewa ko shakka babu, kotu ta samu dan asalin kasar ta Denmark da laifin kashe mai ɗakinsa da kuma ɗiyarsa ta hanyar makare su, kamar dai yadda binciken 'yan sanda da kuma hujjoji ya nunar. Kotu ta ce binciken likita da aka yi akan gawawwakin waɗanda aka kashe ya nuna cewa lallai an shaƙe su, kuma wanda ake zargi dan kasar Denmark mai suna Peter Nelson shine ya aikata wannan mummuna aiki. An dai ta kai ruwa rana tsakanin masu fafutukar kare 'yancin bil'adama a Najeriya na ganin cewa an zartar da hukuncin kisa akan dan kasar ta Denmark, Mr. Nelson. Dr. Joy Oke Odumakin, mai fafutukar kare haƙƙin mata a Najeriya, na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da ta halarci zaman wannan kotu, inda kuma ta bayyana jin daɗin ta da wannan hukunci. Ta ce ko shakka babu, a wannan shari'a da aka shafe shekaru hudu ana gudanar da shi, wannan zai zama izina ga wasu masu neman aikata irin wannan laifi, kuma mun ji daɗin wannan hukunci da kotu ta zartar. Sau da yawa dai waɗanda ake yankewa hukuncin kisa a Najeriya ba a samun damar aiwatar da wannan hukunci, ganin yadda gwamnonin jihohi ke baya-baya wajen rattaba hannu wajen aiwatar da kisan a duk lokacin da alkalai suka zartar da irin waɗannan hukunci na kisa akan masu laifi. Don haka ake barin su su dinga zama tamkar dai waɗanda aka yankewa hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan furusuna. Yanzu dai abin jira a gani shine ko nan gaba kasar Denmark za ta buƙaci a yi musayar furusunoni tsakaninta da Najeriya akan wannan ɗan ƙasar nata da aka yankewa hukunci, idan har akwai yarjejeniya tsakanin Najeriya da kuma ƙasar Denmark ta wannan fuska kenan. Babangida Cifrin, Murya Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida da ya karanto mana wannan rahoton, sannan kuma a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan jamhuriyar Nijar muka nufa, inda hukumomi suka ce 'yan gudun hijira wajen 700,000 ne suka kwararo daga makwabtan kasashe a wannan shekarar, kuma za su ci gaba da kula da su bisa sharaɗin kiyaye dokoki da kuma al'adun ƙasar, duk kuwa da cewa akwai alamun za su ci gaba da ƙaruwa saboda yawan tashe-tashen hankula da ake fama da su a makwabtan ƙasashen. Hamid Mahmud, gare ka.
A yayin taron ganawa tsakanin hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin agaji da mawakilan al'umma, ta bayyana hakan. Hukumar ta ce sabbin 'yan gudun hijira fiye da 700,000 ne suka isa Nijar a tsakanin watan Fabrairu zuwa yanzu, sakamakon tashin hankalin da suka tsere ma ƙasashen Mali, Najeriya da kuma Burkina Faso. Hukumar na fargabar cewa za a rika samun kwararar mutane akai-akai zuwa Nijar muddin aka ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro a ƙasashen da ke kewaye da Nijar. Emmanuel Bukai, jami'a a hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Nijar. An fuskanci kwararar mutanen da ke tserewa ƙasashensu domin isowa Nijar. Hakan na da nasaba da tashe-tashen hankulan da ake gani a Mali, Najeriya da kuma Burkina Faso. Sabbin baƙin da suka tserewa ƙasar Mali na tserewa faɗin da ake yi tsakanin ISIS da ke yankin Sahara da kuma 'yan tawayen ƙungiyar MSA. 'Yan gudun hijiran Najeriya kuwa na tserewa ƙaruwar hare-haren da 'yan bidiga ke yi a arewacin ƙasar, yayin da kuma 'yan gudun hijira daga Burkina Faso suka tsere daga ƙasar saboda ƙaruwar rashin tsaro. Kawo yanzu mutane fiye da 700,000 ne aka tabbatar da sun shiga Nijar, kuma fiyewancin su sun fito ne daga ƙasar Mali da Najeriya. Sai dai akwai wasu daga cikin 'yan gudun hijirar da ke sha'awar komawa a ƙasashensu bayan kura ta lafa, amma ana samun waɗanda karan kansu suke koma ƙasashensu ko da yake adadin bai takara ya karya ba. Yanzu haka muna nan muna aiki tare da gwamnatin Nijar don neman hanyoyi inganta yanayin rayuwar baƙin. A wani mataki na kwantar musu da hankula, hukumar ta ɗauki matakan kulawa da su, a cewar Muhammad Nur, shugaban ofishin hukumar reshen jihar Agadez. Ganin yadda ake samun karuwar yan gudun hijira a Niger yasa mai martaba sarkin Abzin Umar Ibrahim Umaru yin kira ga al'umma domin ba da haɗin kai.
Muna tare da wasu yan uwanmu na ƙasashen waje wanda suke nema daga nan Niger samu hanya saboda dadin zama na da suka yi a ƙasar mu nan aga da suke nema a Niger ta ba su dama kuma su zama samu faka a nan ƙasar mu. Muna kai godiyan mu ga al'umma domin juriya da suka yi amma muna nema a gare su da su ƙara hankuri domin wannan mutanen kamun Allah ya ba su ikon ta yi inda suka zafi ta yi mu kara juyawa mu zauna tare da su cikin kwanciyar hankali cikin zaman lafiya cikin lumana su ma su yi ladabi da biyayya da dokokin kasar Niger su yi ladabi da biyayya ga al'adunmu.
Hamid Mahmud murya Amerika daga Agadez jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid, to yanzu kuma bari mu kada kamaru ta uku a jerin kasashen da ke fama da zazzabin cizon sauro a fadin Afirka. Mu ji inda aka kwana a yakin da ake yi kan wannan mugunyar cutar. Muhammadu Rabi'u gare ka.
Duban yanda zazzabin cizon sauro ya zama annoba ne, makasudin da ma'aikatan kiwon lafiya da haɗin kan hukumar kiwon lafiya na duniya ta fara kamfe domin magance cutar da ta ƙicinyewa. Ƙasar Kamaru ta kasance cikin jerin ƙasashe 15 masu ƙalubalantar matsalar zazzabi. Ita ce kuma bugu da ƙari mai zuwa a rukuni na uku na ƙasashen Afirka da cutar ta sa a gaba. Masu nazari akan tsarin kiwon lafiya na nunin cewa cikin asibitai kashi 20 cikin 100 na rasa rayuwansu ne a sakamakon cutar zazzabin cizon sauro. Jami'ar ma'aikatan ta fayyace dalilan ɗaukan matakin.
Makasudin kasancewarmu da anan shine tattaunawa da 'yan jaridu da kuma shugabannin gidajen rediyo domin tsarawa da kuma shimfiɗa hikimomi waɗanda za su taimaka mana mu yaƙi wannan cutar.
Mata masu juna biyu, ƙananan yara su ne waɗanda cutar ta fi illatawa a saboda ƙarancin cibiyoyin kiwon lafiya, rashin ingantaccen horo da masu aiki cikin asibitan ba su samu, da kuma sama da fadi da jami'ai masu kula da mata masu juna biyu ke yi. Malam Ibrahim ya kara da cewa,
na farko dai matsalar da ake da shi bayan an ji an kidaya duka mutanen mabukata da duka abin da dama ana so a yaki ne da cizon sauro, wannan babban ciwo da yake kashe mana yara, yake kashe yara da masu ciki.
Masu fashin baki gani suke yi cewa idan ana burin samun nasara ya zama tilas 'yan jaridu su ba da gudunmawansu. Gwamnati ta ɗauki nauyin baima yara masu shekaru 6 kula. A dalilin haka ne ministan kiwon lafiya Dr. Manauda Malashi ya sanar da al'umma cewa zai ɗauki ma'aikatan kiwon lafiya a sakamakon jarrabawa da za ta gabata a watan 8 mai zuwa domin mai giɓin a kuma ba su horo da ya dace. Muhammadu Rabi'u Ɗanba, muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
A tafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai shiga jamhuriyar Niger ne, inda direbobin manyan motoci ke fama da yawan hatsarin da ke kai ga samun munanan raunuka da rasa rayuka da ma asarar dukiyoyi sakamakon matsalolin lalacewar hanya da yin lodi fiye da kima da tukin ganganci da shaye-shaye, kamar yadda za a ji a hira da wakilinmu Haruna Mamman Bako ya yi da Isiyaku Bala, magatakardar kungiyar direbobin manyan motoci na birnin Kwanni, kana magatakardar kungiyar direbobin manyan motoci na Afirka ta Yamma. Ga dai yadda hirar tasu ta fara.
Sunana Isiyaku Bala, kuma shugaban direbobi na wanga yanki na wani jihar Kwanni, cikin jihar Tawa garin Kwanni, shugaban direbobi na West Africa kenan. Shi ma muke ce ma Ikrawo, Union de Conducteurs West Africa kenan, direbobi na gungiyar Afirka ta kudu ta Yamma. Da ni na shugaban su nan ya
wanda
yanki dai abinda ya kama daga tsarlawa ya kama yankin haddan bakin da ke da kai dan katsari inda dai yankin tawo da shi ni na shugaban su. Da wasu matsaloli da ke kan wawa wannan na wanga yanki nawa yana da labarin shi, ana tuntuɓa ta bisa gare shi
don a samu warware.
Da a samu warware matsalolin da ake ciki.
To tambayar da zamu yi maka ta farko, mun san musamman matahiya direbobi na huskantar matsaloli da dama a cikin nasu aiki na tahiya. Shin muna yi musan waɗanne matsaloli ne direbobin ku ke huskanta waɗanda suna kawo su sanadiyar hatsurtsura da dama a cikin ayyukansu na tahiya?
Eto, alhamdulillah, wagga tambaya da kai mini tambaya ce mai muhimmanci wadda ba zan iya ce maka komai ba sai in baka hasken abubuwan da ke iya kawo mana matsaloli suna kawo mana cikas bisa kan wagga hanya. Na kan farko dai babban cikas ita ce zuwa ga direba da motar tamu shine hanya. A nan ka ɗauki ɗan misali, Allah ya mana tsari bisa wagga hanya abin da ya kama daga nan har dogon duci. Kowa ya san ana nan ana yin ta, kuma kowa ya ga matsalolin da ake fuskanta. Me ne matsalolin da ake fuskanta? Ana yawan kwaduwar motoci. To babban abin da ke kawo muna cikas cikin lalura wannan na yawan kwaduwar motoci da wasu abubuwa, an san shi abin da Allah ya rubuta ma bawa ba zai kuskunta sai ya samu bawa ba. Amma babban abin farko wanda ya tantanta gudunar da mu a kiyayewa shine mu iya kiyaye gaugawa, domin ka san an ce gaugawa tana tare da aikin shaitan na farko. Sannan na biyu, in ana hayya ana yin lalan deviation, ne kaga yanzu ban ma shiga damuna ba, amma Allah din ya san iyaka dukiyoyin da aka yi hasara da wannan hayya. Motocin da muka yi a registry suna da yawa wa'anda suka da hawa ye ya kawo wannan abu. Na ɗaya ga gauga da rebobi, na biyu ga deviation da ake yi batta da kyawu wani wuri ƙasa ce kawai ake zuba ba a daɗe ta ba, in mota ta shiga babba wurin zurma ya zashi da ta kasan gaɗa sai ta kwaɗi. In akwai wani abu nan kusa gari ta bisa gari shi za ta yi, kenan ka ga masu aikin nan na deviation ya cancanta su tsaya su yi deviation tsakani da Allah. Shi an babban abin da ya cancanta su ware. Za ka gani kuma deviation kin da ake yi ba da yanzu da aka fara buɗa ba, da an kai min deviation da nan hajjiyayya duk duniya babu inda an kai ta min deviation kin da ta kai 30 kilometer. Tsawon deviation bai wuce 10 kilometer iya yi tsanani sai a bar shi a idan ne kin zuwa an cana a koma a ɗauki wasu kinsu. To amma abin da ya kawo mana babban haɗari, direba an ɗauki deviation ta 60 kilometer. Yanzu direba duk inda ka ga deviation 60 kilometer, ƙara a ce min yi ta yadda san kilometer bisa gudawa. Sosan kilometer suna daddake ta namiji sai ka gaji, in gaji ya ga shigo haɗari bai da waya. Kenan na farko dai abin da zan iya kira da direbobi ɗan uwana da mu rage gaugawa cikin lalurorinmu.
Da mutum ya gaji bai iya tsayawa
an gaji duk abin da anka yi anka gaji, to wani iya gare ka shi an ga aiki ba karina ga tare ta ba. Allah na tsare da mu muna tare, ba ka gani a dubo mu mota ai wanga kaya da ka gani a ce mutum guda na yanka dibe shi wani yaro dan karami ko wani babban latti da ba jirma la babba ka mutata a tare da wannan abuwa. Kenan Allah na ka kare mu da fasaha da ya samu na domin shi ne fasaha. To kuma sannan Allah ya muna bayanin cewa da kalmu sa gauga da duka irin al'amuran mu da muke duniya.
Kuma dalla a nan ne kuma za mu da tsaya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu, mu ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu a madadin bakun namu Isiyaku Bala, magatakardar kungiyar direbobin manyan motoci na birnin Kwadni, da wakilin Haruna Mamman Bako, da ma tsokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin, Baba Yakub Makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
Ta gaida Baba Yakubu Makeri, ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Usman Shitu Mahuta a jihar Katsinan Najeriya. Ya ce, ya Allah, ka kawo mana sauƙi da daidaiton al'amura a ƙasarmu Najeriya da ma sauran ƙasashen Afirka baki ɗaya. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, Ba daidai bane gwamnatin jihar Lagos ta haramta yin acaba a jihar. Idan aka yi la'akari da yadda dubban dubatar matasa ke dogaro da acabar wajen samun abin sawa a bakin salati. Sako daga babba Haruna Bajuga da Ahmad Ladan Girkau. Shi kuma Sani Muhammad Chindo unguwar Karofan Madaki a jihar Bauchi a tarayyar Najeriya cewa yayi. Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika sauye sheka da ƴan siyasar masu neman mulki ido a rufe ke yi a ƙasar mu Najeriya babban abin takaici ne, domin a gaskiya sauye sheka daga wannan jam'iyya zuwa waccan da suke yi suna yi ne domin biyan bukatun kansu ba na al'umma ba. Ina kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya da mai karatun ta natsu wajen ganin mun zabi nagartattun mutane a zabe mai karatowa, wato zaben shekarar 2023. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya ba mu shugabanni masu kaunar mu, ba waɗanda muke kauna ba. Amin summa amin. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce, tace assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika ya kamata delegates na jam'iyyu su sani fa su wakilan al'umma ne, dan haka ya kamata su yi kokarin zabar ƴan takara na gari, masu kishin ƙasa da kuma al'umma, koda kuwa ba su kotaro, domin hakan shine zai sauke nauyin wakilcin da aka dora musu, ba wai fifita buƙatar aljihun su yayi nauyi ba. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya ba mu shugabanni na gari. Sako daga Aminu Adamu Malama Dori da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Silatan Karkar a jihar Jigawa. Wasiƙa ta gaba ma ta haɗin gwiwa ce, tace shawarar tayar da wasu garuruwa uku da ke kan hanyar Abuja zuwa Kaduna da gwamnati ƴan Rufa'i yayi, sam hakan ba shine mafita ba, illa dai su shugabanni su ji tsoron Allah su tsaya da gaske don samawa al'umma su tsaro. Sako daga Salamatu Haruna Daba da anti matar babba Haruna Bajuga.
To a gaishe ki da wannan, kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa'a takaice.
A yau asabar wakilan Amurka da na wasu ƙasashe da yawa suka fice daga wani taron ministocin harkokin cinikayya na yankin Asia da Pacific da aka fara a birnin Bangkok don nuna adawarsu da mamayar da Russia ke yi wa Ukraine. Wakilai daga Canada, New Zealand, Japan da Australia sun bi sahun Amurka wajen ficewa daga taron haɗin gwiwar tattalin arzikin na yankin Asia da Pacific da ake kira APEC a takaice, abinda wasu jami'an Thailand biyu da jami'an diplomasiyyar ƙasa da ƙasa guda biyu suka faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters kenan. Shugaban Amurka Joe Biden na birnin Seoul na Koriya ta Kudu, wuri na farko da ya yada zango a ziyararsa ta kwanaki shida a Koriya ta Kudu da Japan, inda ya haɗu da sabon shugaban Koriya Yoon Suk-yeol da aka rantsar kwanan nan don bayyana mahimmancin ƙawancen Amurka da Koriya ta Kudu da ƙoƙarin ƙulla dangantakar tattalin arziki da yankin. Da ya sauka a filin jiragen saman sojan Amurka na Osan da ke Pyeongtaek, mai tazara kilomita 55 kudu da birnin Seoul a jiya Juma'a, ba tare da ɓata lokaci ba, Biden ya kai ziyara kamfanin Samsung da ke kusa, wanda shine kamfanin sarrafa na'urorin kayayyakin lantarki mafi girma a duniya. Masana'antar kwatankwacin kamfanin Samsung na dala biliyan 17 da za a gina ne a wajen birnin Austin da ke jihar Texas a nan Amurka.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda kuma ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da amsoshin tambayoyinku kamar yadda mukan gabatar a kowace ranar Asabar. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta tayani ya gabatar da shirin, da shi kuma Hailu Haile wanda shi kuma ya hada shirin, da kuma injiniyar mu ta yanzu Zainab, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam, sai Allah ya kai mu